da take gabatar da kasida a yayin wani taro a nan Kano, shugabar sashin kula da al'amuran shari'u ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC, barista Aisha Tahar, ta ce amfani da ƴan kasuwa a kokarin badda sawun kudaden da aka sata daga lalitar gwamnati na daukar lokutan jami'an hukumar wajen gudanar da bincike. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa, wanda kwamandan hukumar mai kula da shiyar Kano Faruk Dogon Dajiye wakilta, ya ce hukumar ta samu nasara kan kara raki fiye da 3,000 daga watan Janairu zuwa watan jiya na Nuwamba, ciki har da 240 da aka samu a shiyar Kano. A cewarsa, sabanin yadda mutane ke tunani, hukumar ba ta samun katsalandan ko kadan daga gwamnati ko jami'anta, kuma haka na daga cikin sirrin nasarorin da take samu a yanzu.
Hey, wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne, akwai gwamnoni, akwai 'yan siyasa manya waɗanda aka kai ƙara kuma aka hukunta su, kusa kusan an kama shugaban accountant general na ƙasa kun ga yadda aka yi, kuma yana aiki da wannan gwamnati ne. So wancan lokaci in har an yi shi a da ne,
suna cewa idan ka shiga jam'iyyar mai mulki yawanci kana samun sauki daga AFCC.
Kila a da kenan, amma dai yanzu gaskiya ba wannan. Mafi yawancin kes da muke yi ko a risantuwa ma da ake ya hada da yan jam'iyya masu mulki ne ma.
Yayin da shugabancin hukumar EFCC ke cewa baya samun katsalandan daga gwamnati, masana dokoki da shari'a sun ce lauyoyin da ke aiki a hukumar na fuskantar kalubale wajen kiyaye ka'idoji da tanade-tanaden aikin lauya, al'amarin da ka iya zama wani nau'in katsalandan ga tsarin ayyukan hukumar ta EFCC.
A kasan lauyoyi ne, shi mai bincike ne, yana shugaba zai faɗa abin da ke fitarsa da abin da suke a cikin gida. Amma ina gaya maka, kamar mutum ne ya ce maka kalau nake, ku zo tafiya ka ga ya kwanta, ka daga shi ya fadi, ka daga shi ya fadi, ka san ko ya ce kalau nake ba kalau yake ba ko. Abin da na fahimta daga cewa yana zama challenge, ma'ana kamar wani kalubale ga lawyoyin da suke cikin EFCC, za su iya musawa saboda wakila ake wurin aikin su ne. Amma ina gaya maka ta gaskiya, sun sani idan suna jina, sun sani to akwai sa'ilin da zaka ga abu ya zo bai kamata a caje shi da kotu ba, amma sai ga an caje shi da kotu saboda wakila masu bincike su ne a gaba da su, saboda ka san tsari suke aikin kamar dan sanda ko soja ko waye na gaba yace kaza. To saboda haka wasu abubuwan zaka ga ai ta samu matsala saboda irin wannan abubuwan. Na biyu, da su lawyoyin EFCC da lawyoyin waje na defense kenan wanda suke kariya, dole sai mun dawo kan ka'idar aikinmu, professional ethics course ne guda a makarantar horon lauyoyi Nigeria Law School kenan, da aikin sa shine ya koya lawyer da'a ta yanda zai yi mu'amala da kotu, yanda zai in mai bincike ne zaka yi, in mai gabatar da ƙara ne yanda zaka yi, in ka mai kariya ne yanda zaka yi. Wajibi su manyan EFCC su kuma su ba wa lauyoyin su dama, su kuma lauyoyin su su kalli aikin da a daga musu, su dika idan su idan case bai kamata a caje zo kotu ba, su kalli manyan su ga musu gaskiya.
Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta San. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke kokarin nuna wa duniya cewa matakan dakile ayyukan rashawa da hukumomin kasar ke dauka na haifar da sakamako mai kyau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.